أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم العرباء قوم قوات رمضان قدر منزل الله صلى الله عليه وسلم shekara 1437. insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci. muna karatu cikin alqur'ani mai girma, aya ta a cikin suratul a'raf. Kuna karatu a cikin suratul a'raf aya ta 170. Muka tsaya a karatun da ya gabata. Insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 171 cikin suratul a'raf. Kafin nan ga tambayoyi da aka turo. Wannan mai tambayan bayan yayi sallama, yayi addu'a, kuma yace an kawo bayani, ka kawo bayanin malaman Yahudawa kusan mutum uku wanda kace sun karanta sifofin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura da injila, wanda yawanci a bayanansu sun nuna cewa da suna raye annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito yayi da'awar cewa shi annabi ne, za su yi imani da shi. Yace malam kenan shin wannan ya nuna in sun mutu a matsayin musulmai, a sun mutu a musulunci? Wannan ya nuna in sun mutu a musulunci, ko kuma tunda suna sun mutu a musulunci ne, ko kuma tunda suna cewa da za su yi imani da shi da suna raye? Kula da sun ga ya cika sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallam, kula da cewa sun ga ya cika sifofin na annabta, wato yana tambaya waɗannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana, malaman tauhidi a littattafan aqida sun yi magana akan ahlul fatra su ne waɗanda suke tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kitab daga cikin su, Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama zai umarce su da su shiga wuta. Idan suka yadda, wanda wasu za su yadda da umarnin su je za su shiga tunda Allah ne umarce su, wasu kuma za su ki. Waɗanda suka bi umarnin Allah, to dama da sun samu manzo ma a tsakanin su za su bi umarnin sa. Waɗanda kuma suka ki, ko da an aiko manzo suna raye, ba za su bi umarnin ba. Wannan in ka duba abin sharhul aqida Tahawiyya in ban manta ba, sun yi bayani, an yi bayani a cikin wannan. So wannan shine abin da malamai suka bayyana. Saboda irin waɗannan sun yi burin da sun yi imani, wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala ya san yadda za su kasance da manzo din ya zo ya sade su. Saboda ba su gushe suna cikin mutanen fatra waɗanda suke tsakanin, wato kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san yadda zai yi da su ranar tashin alkiyama, kamar yadda aka bayyana, wallahu a'lam. Tambaya na bayan wannan, shi kuma bayan ya yi sallama, shi ma ya ce shin menene halarcin halattun da namiji ya bar su ma wato ma'ana gashi akan ba ta yi yawa bai aske ba idan ya halatta to menene hukuncin idan ya halatta to menene hukuncin aske wani bangare shine abin da yake menene hukuncin aske wani bangare na sumar a ya halatta mutum in ya ga dama zai iya barin suma matukar ya gyara annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin suma gashin kansa dama shi mai halittan yawan gashi yana gyara gashinsa har ma ya tsaga tsakiyar gashinsa ya kwantar da bangaren dama sannan ya kwantar da bangaren hagu okay dan mutum ya ga cewa shi yana sha'awan ya bar suma yana gyarawa ko yana kwantarwa ko yana wani abu na ado shi kenan matukar babu kama da Yahudawa cikin adon da zai wa suman nasa matukar babu kamantuwa da Yahuda ko kuma magiya addinin Allah sai kawai ya bar su wanda ne ta abun nan kawai shi kenan ya gyara ta ko ya tsaye ko wani abu da ya cikin haka a cewa aske rabinta wannan yana daga cikin wani abu da ake tambawa idan mata tana aihuwa yawanci iyayen Allah yana karɓar rayuwarsu sai a so ma askewa wanda aka ya biyo bayan wanda suka rasu da yawa sai a aske mata rabi in rabi ya tsiro a aske rabi wannan wai shi kuma canfi ne a bai halatta ba musulunci da wannan aƙida ɗin haka nan shi ma a aske rabin gashi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya hana da nassin hadisi in za a aske gashi sai dai a aske gaba ɗaya in za a bar shi a bar shi gaba ɗaya haka nan waɗanda suke wani irin aski su asko baya bayan su bar gaban ya wani tsini haka nan a duk wannan bai halatta ce an yi haka wala in mutum zai bari sai bar gashin gaba ɗaya kuma ya gyara shi yadda shari'a ta tanada wallahu a'lam wannan cewa bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa ita ce abokinsa ne yake aiki a gidan turawa cikin aikin sai suka sa masa da wankan kare idan bai wanke ba za su rika cire masa 500 a cikin albashinsa to magana ya cire masa 500 akan wanke kare wato wanke kare 500 ne wannan 500 ne yake zuwa ko kasance wannan akwai da dama mu a aje maganan komai ma a ce ko ba nasi ko ba komai wankan kare yanzu karen ne har za a iya wanke shi 500 wannan kasance ne ma bai kawace ba yi wannan tambaya ba ko a ce wanke kare ma kuɗi abunan ba za a cire 500 ba in ya wanke za a masa ƙari in bai wanke ba ma za a in ya wanke a ce za a masa ƙari ma akan albashinsa wanke karen ya zama za a iya ninka albashin yanzu yana ga zai wanke ba dai don za a cire 500 ya turo yana tambaya ana kaskanci ne da shi mutum zai tsaya maganar wanke kare kuma wanda duk ya aje kare yana kiwonsa mala'ikun rahama ma ba sa shiga gidan shi ya samu kansa yana aiki a gidan da kare yake kuma ran dora shi wanke kare ana ina ya kamata wasu abubuwa da yawa mutum in ya wanke kare yana da mutuncin kansa kawai ya tuna cewa yaudi zai tsaya ya watsar da kansa akan naira 500 wallahu a'lam wannan shi kuma ce yana magana akan layukan sadarwa kamar ya ambaci wani layi ko kuma wani kamfani daga cikin kamfanonin sadarwa cewa sukan ba wa mutum bashin kuɗi amma idan ya zo mayarwa zai ƙara fiye da yanda suka bashi misali za su bashi aron naira 450 amma in sun tashi cirewa za su cire naira 500 malam menene hukuncin hakan a musulunci hukuncin haka a musulunci shine haramu bai halatta ba haramu ne saboda kuɗi suka bashi sannan da ya zo mayarwa ya yi ƙari saboda haka duk kuɗi da ƙari haramu daga wannan bai halatta ba wannan kasuwancin akwai haramun a ciki daga kar mutum ya karɓi bashin su a wannan sai ya jira maimakon bashin 450 zai je nemi naira 100 zai sai na naira 100 saboda haka wannan shi ya fi masa in babu hali kuma sai ya haƙuri akan ya je ya ci bashi da za a samu haramci a ciki in babu sai ya haƙuri wanda ya zo ya kira shi kuma ya fi kawai ba kira wallahu ta'ala alam wannan ya ce tambayar da bayan yayi sallama shine ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaitawa a cikin suratul Rahman, a cikin Ar-Rahman, wacce aka yi ta maimaitawa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, yace wai tukazzibuna an ba haka wa tukazziban, shine ke son menene bayanin ma'anar aya. Ma'anar ayan shine fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban al-jinn wal ins, ana magana ne da jinsin aljanu da jinsin mutane, sai da in Allah ya ambaci ni'ima da yayiwa jinsin aljanu da mutane sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, ya ku jinsin aljanu da mutane da wani ni'ima ce kuke ji har kuke ƙaryata ubangijin, wanne a ciki kuka samu na ni'ima har ya kai matsayin da kuke ƙaryata Allah mahaliccin, shine tukazziban jinsin aljanu da mutane. Sai wani in Allah ya ambata sai yayi wannan tambaya ne, wallahu ta'ala alam. Sai ce yana so ayi nasiha da jan hankali, saboda akwai a cikin ƴan uwanmu da suke zama su dinga muƙarana tsakanin malamai, wani bai damu da abun da ya ƙaru da shi ba a wajen tafsirai, sai irin waɗannan an gane me yake nufi sosai ba. Muƙarana a tsakanin malamai kamar yaya? Muƙarana a tsakanin malamai, wannan malamin Allah ya masa baiwa da ɓangare kaza, Allah ya wancan malamin baiwa da ɓangare kaza, wannan naga kamar ba laifi don su yi wannan abu ne. In misali irin wannan da yake nufi, za a iya faɗa wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha, za ana iya samun malamai da yawa, amma wani Allah ya masa baiwa da kaza, wani Allah ya masa baiwa da kaza, kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa tsakanin sahabbansa, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce in kuna neman wanda yafi kowa sanin halal da haram a al'umma ta gaba daya, a tsakanin sahabbai yake ku je gurin Mu'adh ibn Jabal, yace li kulli ummatin aminu wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kowane al'umma suna da cikakken amini, to a wannan al'umman ku indai kuna neman amini cikakke ku dai gurin Abu Ubaidah da Ibn al-Jarrah. Li kulli nabiyyin hawari wa hawariyyin Zubayr, wannan yana iya faɗa haka, falala ne tsakanin bayin Allah Allah, idan irin wannan ne kawai ana abunan to ya kamata, amma kan hakan kuma ya shagaltar da mutane daga sauraron Al-Qur'ani ko kuma fahimtar Al-Qur'ani ko aiki da Al-Qur'ani ko kuma ya zama kawai ana ce musu a kaza a kaza, wannan ba shi ne abin da ya kamata ba. Alal misali idan kana neman a fassara Qur'ani da Hausa ka saurara ka ji yana ratsa ka, in ka samu Malam Jafar rahimahullahu ta'ala, haka irin wannan faladoli ne, kana neman wanda kuma zai kirkiro abu ka ji yana jera muku abubuwa ba gajiya kamar karantawa yi, Malam Aminu Daurawa yana da wannan abu. So abu yawanci yin wannan waiwa ne idan kana neman da sai da yawa wanda ba sai an abu nan ba, duka malamai suna da abu nan bai wanda Allah subhanahu wataala ya musu da yawa waɗanda ban ambata ba, wanda kai mun babi ababi ababi misali wa dawa wannan shi kuma yace bayan yayi sallama yace bayan yayi sallama yayi addu'a kuma har yanzu sai malam mutane ne Allah ya yi masa wannan mutum ne Allah ya yi masa ni'ima na gina gida, kafin ya shiga gidan sai ya sa aka sauke masa Al-Qur'ani, shin ya tabbata a sunna? Mutum ya gina gida ya halatta zai iya karanta Al-Qur'ani ya sauke a gidan kafin ya kaura, in kuma ba zai iya ba zai iya sa koda kaset na karatun Al-Qur'ani, in kuma akwai wani dalibin ilimi ko ɗansa ko wani abu wanda ya karanta Al-Qur'ani a gidan hare sauki, amma a yi wani taro haka a ce a sauki Al-Qur'ani, wannan shi ne gaskiya ban san daga sunna wannan hujja ba, amma misali shi ya karanta Al-Qur'ani har ya sauki, ko kuma wani dalibi wanda abu ne yana karatun Al-Qur'ani yau ya yi gobe ya yi har ya sauki, ko kuma ɗansa ya karanta Al-Qur'ani har ya sauki, ko ta hanyar kaset a sa Al-Qur'ani ya yi yau ya yi gobe har a sauke, ko a ini ana yi a kwana ana yi har a sauke, wannan duka wallahu ta'ala alam babu da bi, ko kuma karanta suratul baqara da suratul ali imrana, suratul baqara da suratul ali imrana tunda ya tabbata a sunna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gidan da ake karanta ali suratul baqara da suratul ali imrana shedan guduwa yake bar gida, to wannan zai yi a sunna wallahi ta'ala dan kafin ya kaure gidansa wayannan surori ya karanta su wallahi ala ina ga insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu daga ayata 171 cikin suratul a'raf kuma ba ta Allah zamu dace wallahi ala
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa id nataqana al-jabala fawqahu ka'annahu dhullatu cikin lokacin da muka kubugo dutse aka ciro dutsen turutina aka kawo shi saman garin su kaman zai fado ka'annahu waqi'un bi kai ka ce zai fado akan su ya rufe su haka Allah subhanahu wataala ya dago dutsen aka ciccibo shi daga kasansa aka tawo da shi saman alkariya ne saboda mai sabon Allah da suka ci gaba da dorayi Allah subhanahu wataala ya dago dutsen gashi nan kamar zai faɗo a kansu Allah ta khuduma atainakum biquwa ku riki abun da na muka baku na ayoyi da sabon da muka aiko annabi Musa da shi alaihi salam ku rika ku yi aiki wadkuru ma fihi ku tina abun da yake cikin at-taura ku karanta at-taura ku yi aiki da ita la'allakum tattaqun ko zai sa ku zamanto cikin mutane masu takawa takawa mutum shine yayi aiki ya bi umarnin Allah yana kwadayin lada a gurin Allah a bisa hadde ma'ana bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bisa koyarwar annabin da aka aika masa sannan kuma ya bar sako ya bar abun da Allah ya hana yana mai fada yana mai tsoron azabar Allah nan ma a bisa haske daga gurin Allah shine bisa koyarwar manzon da yake so masa da shi wannan shine ma'anar takawa lokacin da aka dago dutse yana saman garin su da suka ga lalle dutsen zai kibe su sai suka fadi suka yi sujjada sai suka yi sujjada akan gefen idon hagu gefen goshin hagu sai suna leƙawa da dama da idon dama da ko dutsen zai faɗo ko ba zai faɗo daga nan aka wayi gari duk abin da Yahudawa za su zaka ga suna fifita gefen hagu ila yau mina haza har yau in dai ba Yahude ne in zai yi abu to da hagu yake fara in zai ci abinci ba Yahude in zai ci abinci da hagu yake sannan masu koyi da Yahudawa su ma haka masu aiki misali aikin post daban-daban yawanci ko fara tafiya mutum zai da kamar hagu ake zai fara tafiya in zai sa bangaren adon bajin hularsa idon hagu za ku ga yake kallo in zai wani abu ko fareti za su ce gajen ce left ba cewa right left ake fara cewa ko ba haka ba left haka kuma kuke koyar da yayan ku kuma a primary da nursery ko ba haka wani kun koyi left ya kamata ku koma kuna cewa yayin ku right right ko kuma yamin yamin kawai eh mu ashabu yamin muke so mu zama ko ba haka ba Yahuda kuma su ashabu shimal ne so da asalin shedan komin sa da hawaye to Yahuda sun yi kusa da shi sosai yana in kaga yaro ya zo cin abinci farko ba sa bai zaka ga ya fara ci da dama ba sai an yi ta kokari ana ta da dama zaka ci sanar ku ne ke ba amma da hagu kawai da sauri zaka ga ya abuna ke za yaro karami komin kankancin sa in ka bashi abu zai karba in ya kawo hukar ka ce masa kawo dama karka sai a in ya girma zai bari ina ka bari shi shedan yayi riba akan ka kai musulmi kana ba wa yaro abu yana bi ko hagu ka yadda ka bashi da hagu a in ce masa kawo dama karka ji kunyan baban sa karka ji kunyan kaza sai dai kai wa baban wazi sai haba har yanzu wannan yaron kuna bari sai na karba abu da hagu yawa ya karba da dama wannan shine ka'ida in zaka sa takalmi ka sa dama in zaka kwabe takalman ka in ka zo ka kwabe hagu zaka fara kwabewa sa takalmi da yawo ba takalmi wanne ne falala sa takalmi ba to she sa lokacin da zaka sa takalmi zaka shiga falala kenan cikan ado tune takalmi ko sa takalmi wanne ne cikan ado sa takalmi to saboda haka in zaka sa takalmi dama zaka fara sawa in zaka kobe kuma shine sauka don haka hagu zaka fara sawa abin da zaka fara kobewa in zaka sa riga hannun dama ake so ya fara fitowa kafin hannun hagu ya fito in zaka sa wando kafar dama ake so ka fara sawa amma in kobe wando ne kafar hagu za ka mata ta fara kobewa in kobe riga ne in ka zo ciro ta ciro hannun hagu tukunna kafin ka ciro hannun dama amma in sawa ne sa hannun dama kafin ka sa hannun hagu masallaci in za ka shiga kafar dama za ka fara shiga da ita amma in fita ne ba kafar hagu ake so ka fara fita da ita amma bandaki ba da kafar hagu za ka shiga bandaki alkhairi ne ko kuma ke da rura ne take kai mutum bandaki don ka daukaka ne fitowa daga bandaki amma kuma wani abu ne na kasu wani da ima akwai nauyi ka ce a ina bandaki a akwai nauyi a bari haka amma in a faro kake ba gani nan a faro ko ba haka ba to she za bandaki shi kasa ne don ka in za a shiga bandaki da kafar hagu ake shiga shine sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shine koyarwan addini amma in za a fito da kafar dama ake fitowa amma sai ga mutum ya zo kawai takalmansa bai damu ba hagu yake tsawa ko dama da yawa daga cikin mutane sai ka ji har tika da tika da ta ji wani sai kawai wani daga ya shigo daga ya fito kawai yana sauri takalmansa hagu yake surur kawai sai za hagu ya wuce ya kamata za ka babban mutum musulmi ga gare ga hula ga komai amma ya dore kamar hagu a takalmi hagu a ai sai ka sa kafar dama Allah ya taimake mu in kai ne mai shiga mota in ka zo ta nan gefe in kai ne mai tukawa dama ta gefen dama kake shiga to ta inda matsalar take in ta ga in ta gefen can kake to sai ka bismillah kawai wannan amma inda ali ba zaka wala ba zaka iya tawara dawa dama to to ana an riga an sai ta mun bayar da aka iya amma duk abun da zai iya yiwuwa a ce ka fara shi da dama to ka fara da dama sai za idan agogo fifiko ne a babin fifiko to sai ka sa da dama sai ka sa shi a hannun dama zobe a babin fifiko sai ka sa a yatsun dama yatsun hannun dama haka wannan duka irin waɗannan abubuwa ne musulmi shi dama ne kawai kuma kullun dama yake so kuma har ranar tashi alkiyama wanne muke so dama muke so yawa Allah subhanahu wataala ya samu na daga cikin abuta dama haka in zaka bayar ka bayar da dama in ka ba wa mutum abu da hannun hagu kai ne ka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka bayar ka bayar da dama ko ba musulmi zaka ba wa ba shi da dama kai kullun dan dama ne kawai yawa saboda haka wannan shine Yahudawa su suka fara daga ran da suka yi sujjada a gefen hagu suna leka dutse to shikenan kawai zuriyar su suka gaji hagu shikenan kullun ba Yahude hagu yake su duk abun da zai yi da hagu saboda asalin shedan hagu yake su kuma Yahudawa tunanin su kawai su ga sun saba wa Allah shine abun da suke mu ko musulmai tunaninmu mu ga mun yi wa Allah abun da yake so abun da yace ayi to saboda haka kullun sai mu zama muna yin dama Allah ya samu dace na'am
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum Allah subhanahu wa ta'ala yace ka tina musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ambata iz akhadha rabbuka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinka ya riki alkawari إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته لوكان ده الله سبحانه وتعالى يشافي بايع النبي آدم ده sai zuriyarsa gaba ɗaya suka fito. Duk zuriyar bani Adam sai suka fito. Lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake so duk kowa ya fito a riƙe alƙawari da shi. Shine sai aka shago Annabi Adam alaihi salam, duk wanda Allah zai halitta bani Adam sai da kowa ya fito. Da aka fito, Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ashhadahum ala anfusihim, bayan zuriya sun fito sai Allah ya shaidar da su, suka shaida da kansu akan kansu, kowa ya shaida cewa eh lallai shi bawan Allah ne, zai bauta wa Allah. Shine wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, ba ni ne ubangijinku ba. Qalu bala, suka ce kwarai kai ne mahaliccinmu, za mu bauta maka. Allah ya tambayi mutane cewa za su bauta masa, suka ce za su bauta masa. Wannan malamai suka ce ya faru lokacin da Allah ya halitta mutane gaba ɗaya, aka fito kaman iro, haka aka fito daga zuriya, daga jikin Annabi Adam alaihi salam, aka yi taro. Wasu malamai suna cewa an yi wannan taro ne wanda yake tunawa mutane irin taron da za a sake yi ranar tashin alkiyama, don kuma aka yi shi a farkon zamani. A wasu riwayoyi suna nuna cewa sai Allah subhanahu wata'ala ya ware mutanen kirki a gefe, ya ware mutanen da za su yi mummunan ayyuka a gefe, domin Allah subhanahu wata'ala ya san waɗanda za su yi aikin ƙwarin, ya san waɗanda za su yi mummunan aiki tun ana cikin cikin mahaifa. Tare da cewa muna cikin mahaifanmu, Allah subhanahu wata'ala ya san wannan wane ne, wancan wane, kamar yadda hadisi yake tabbatarwa, hadisi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum la yu'maru abuna wa inna ahadakum yujma'u ayyuk inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan ba'da mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru fa yu'maru bi 40 kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amali wa sa'idun aw shakiyun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tun mutum yana cikin cikin mahaifiya, ake tabbatar da cewa shakiyun ne aw sa'id, mutumin kwarai ne ko kuma ba sabanin haka. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a wancan hadisi. Allah subhanahu wata'ala sai ya taro a wannan riwaya din, cewa sai ya taro mutane, waɗannan mutanen da za su zama ba mutanen ƙwarai ba a gefe guda, waɗanda za su zama mutanen ƙwarai a gefe guda. Sai ya ce wa mutanen da za su zama mutanen ƙwarai, alastu bi rabbikum qalu bala, suka ce ƙwarai ya Allah kai ne ka halicce mu kuma za mu bauta maka. Waɗanda ba mutanen ƙwarai ba ma, wanda za su yi aiki mummunan aiki, su ma ya ce musu alastu bi rabbikum, su ma suka ce bala ya Allah kai ka halicce mu kuma za mu bauta maka. Sai Allah ya gauraya su, sai aka gaure gaba ɗaya. Bayan an gauraya, sai Allah ya maida su cikin aslabi ummahati, cikin tsakon iyayensu, cikin kowa sai zama wannan dan wancan wancan zikan wancan wancan dan wancan, duk sai ya zama cikin tsakon Annabi Adam alaihi salam. Annabi Adam ya aiki waɗanda ya aifa, su ko suka aifi waɗanda suka aifa, waɗanda suka aifi waɗanda, haka zo haka nan aka rinka hayayyafa zuriya bayan zuriya har zuwa nan, har zuwa tashin alkiyama. Ana gaure, zaka ga a gida guda ƴaƴa, wannan uwa ɗaya uba ɗaya, wancan ya haddace alqur'ani, wancan kuma yana wani irin aiki daban wanda ba a tsammani. Allah ya kiyaye. Zaka ga wancan kuma wani gidan kuma yake samu lalla sun haddace alqur'ani, ko suna aikin ƙwarai, ko suna abin da ya dace. Wani gidan kuma yake samu ga sunan su kuma gaba ɗaya wani iri. To haka nan Allah subhanahu wata'ala yayi. Amma duka ana tsiraye, ana taruwa, ana tare, ana rayuwa irin wanda Allah ya kaddara. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane, ya shaidar da su akan kansu, ya gaya musu suka riƙe alƙawari, cewa suka ce lallai za su bauta wa Allah shi kadai, to shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kowa ya shiga cikin tsakon wanda Allah yake so ya shiga. Shikenan sai abun ya gudana kamar yadda Allah ya kaddara. Lokaci ne Allah yake bayyanawa a nan. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَلَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. الله يا شهدت دكوني يا بي دكو يا أبن يا رجال قولي دكو كر رانا تاشن القيامة waye gari kuna cewa ku ba kun manta wannan alƙawarin kun manta da shi a shi yasa malamai suka ce akan yi haji a shekara guda ayi taro tsayuwan Arafa don a tuna wa mutane wancan tsayuwan kuma a tuna wa mutane wanda zai zo na tashin alƙiyama an yi irin wancan tsayuwan tun farkon halitta sannan za a yi irin wannan tsayuwan a ƙarshen zamani shine ranar tashin alƙiyama bayan kowa ya mutu Allah zai tada mutane sannan a zuwa tsaya hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha a karkashin wannan wata rana wani yaro karamin jinjiri ya rasu sai aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ya rasu za a je janaza sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fita sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ka wannan shi kam ya ji dadin sa hutawa kawai dan jinjiri ya rasu babu wani abu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ba haka bane ai Allah subhanahu wata'ala ya san mutanen kwarai tun suna cikin tsazon iyayensu ya san mutanen banza tun suna cikin tsazon iyayensu don haka al'amarin ba haka bane don haka akwai waɗanda tun suna cikin tsazon iyayensu kuma su abincin wuta ne akwai waɗanda kuma tun suna cikin tsazon iyayensu su yan aljanna ne don haka ko da sun mutu tun ba su zama sun girma ba yan aljanna ne su domin bai abin da sai malamai suka ce sai suka sake kawo hadisin abin da cewa bai Umar bi arba'i bi kalimatin sannan sai kasance shaqiyun aw sa'idun mutum zai zama mutumin kwarai ko kuma mutum ya zama sabanin mutumin kwarai to shi za kullum mutum zai rinka aiki na kwarai kuma yana addu'a Allah ya tabbatar da shi akan kai aikin kwarai kuma har Allah ya daura rayuwar mutum mutum rinka addu'a Allah ya daura rayuwar sa yana matsayin na kwarai muna fatan Allah ya daura rayuwar mu muna mutane kwarai Allah ya sa mu rayu muna na kwarai Allah ya daura rayuwar mu muna na kwarai don haka shine an ta godo yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kar ranar tashin alkiyama ku zo ku ce kun manta da wannan tsayuwan da aka yi a ga ayoyi nan suna tunatar da ku ga ayoyi suna gaya mana yanzu inda za a ce mana mu tuno ran da aka yi wannan tsayuwan gaskiya ba don wa'innan ayoyi da hadisai ba ba wanda zai tuno a cikin mun in ba sa ba ni dai kam na manta ban san ko Allah ba ka zama suna da basira sosai kila abuda ga mutane geography ko kuna tunowa wallahi wa alam to kaga a cikin masallaci wallahi bai ko kuna kuna tunowa ka zama mutane kwa da wani zai ba to zuwa sun yi zuwa sun zai to ba mu san sauran ba to ina ga ba maganar tunowa ashe ni'ima ce da Allah yake tuna mana ba karamin ni'ima bace ace Allah ya tunatar da mu abin da muka manta to lallai mu sani mun yi wannan mun tsaya gaban Allah ya ce alantu bi rabbikum mun ce bala to gaskiya mu yi kokari kar aikin mu rinka saba wa Allah da gangan ko mu rinka addu'a don abin sai da addu'a yau za ka ga gashi kaman kana so ka yi daidai din wani zai ga abubuwa sun dabaibaye da son ranka ba son ranka suka ji kawai baka sani ba ka fada cikin wani yanayi Allah ya kiyaye don haka kullum sai da addu'a kuma sai da na cewa a rika kokari in ka ga abun da ba daidai ba kai dai da sanin ka kam kar kai da kai sai dai abun da ya riga in karfin mutum yayi bisa kuskure to sai ne mi gafara kuma gurin Allah amma da sanin ka bisa ganganci to kar ka saba wa Allah Allah ya ba mu ikon rashin saba ma na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya auta kudu ko kuma ku dora cewa inna ma ashraka aba'una min qabl cewa iyayenmu su ne suka yi shirka kafin mu kar a zo ana cewa a iyayenmu su ne suka yi shirka a to ku sani cewa har da mu muka tsaya a gaban Allah kuma in mun yi abin da ba daidai ba to ku sani cewa lalle mun tsaya da mu aka tsaya iyayenmu da su kakanninmu da su mu din ma da mu ƴaƴanmu ma da su jikokin ma da su har ila yau bil kiyamati kowa da shi aka tsaya to Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke umbiri ne gare ku kar ku zo kuna cewa inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna zurriyatan min ba'dihim a iyayen mu ne suka yi shirka da can mu zuriya ne wanda muka biyo baya mu ga babu shirka a duk abin da kuka yi na laifi Allah zai muku hisabi akan kuma iyaye yadda kuka tsaya ku suka tsaya haka kuma kuka tsaya a gaban Allah yadda suka riƙi alƙawari kuma wata kuka riƙi alƙawari don ka duk wanda ya yi abin da ba daidai ba a cikin ku za a yi masa sakamako da abin da baya tsammani Allah ya kiyaye don ka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afatuhuli kuna bima fa'ala rubutilu kar ku zo kuna cewa a inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhuli kuna bima fa'ala rubutilu ya Allah yanzu ka halakar da mu da abin da makaryata masu ƙaryata ayoyin Allah suka yi a wanda ya karyata ayan Allah ya sani ya karyata ne bisa hujja dalili ya wulga a kanmu babu da dalilin da za mu iya saba wa Allah bisa ganganci duk wanda ya saba wa Allah bisa ganganci ko ya shirka bisa ganganci ya sani cewa ya yaudari kansa ya yi abin da ba daidai ba Allah ya kiyaye na'am
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الله سبحانه وتعالى وكذلك حكنا نفصل الآيات مجرد آيوي دجي دجي tun daga farkon ayoyin alqur'ani ko tun daga ayoyin suratul a'raf ko kuma daga ayoyin da muka karanta jiya ko daga ayoyin da muka karanta yau kowace aya aka karanta zaka ji cewa lalle hujja ce dalili ne wanda suke tabbatar da cewa ba wanda ya cancanta bauta sai Allah subhanahu wataala kuma dukkan ayoyin da muka karanta dalilai ne da suke tabbatar da cewa lalle bai halatta ba mutum ya kama sabon Allah bisa ganganci to shi yasa Allah ya ce mana wa kadhalika haka nan dai نفصل الآيات مجرد بآيوه دكي دكي ولعلهم يرجعون هو حكا ذي سا مجاني سداو سدين سابون الله سداو زواغ فتيا معنى وإن آيوه القرآن دا مجرد كران جوا باب الله ينا سا أكران جاسوني كوي دوما سابا مزونا هكا كوي ألا رما يكران جا أفسرا أولي قولي ما أرى يمنا تفسيري ألا رما ينا كران جوا أنا أفسرا وا kai tun kafin a halice mu mudin nan ne yanzu da can an halice wadansu sun karanta ayoyin alqur'ani sun fassara wasu sun rubuta wasu sun karanta wasu sun haddace duka wannan ya zama to wasa a muna karanta ayoyin nan ne daki daki wala'allahum yarji'un ko hakan zai sa masu sako su fasa sabon su dawo zuwa ga gaskiya ba wai kai ana karanta ne don adila bari shi kira adila iya ce kai mutanen da suna da kirki a to mutanen yanzu ba to ana karantawa ne don mutanen yanzu su kuma su ci abun yadda yake su dawo zuwa ga gaskiya su kama gaskiya su yi riko da ita don haka a dalilin saukar da ayoyin Allah kenan kuma wannan shine babban dalili na karanta ayoyin Allah don haka Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dawo zuwa ga gaskiya mu yi riko da gaskiya na
wasu alaihim naba allazi آتيناه آياتنا فانزلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
نعم الله سبحانه وتعالى سيداو دمغانا إلم واندا أكا كرانت آيون دسكا قباتا آيون دسكا قباتا أبايا فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ما سجادا إلمي سنصاب وألّا بس إلمي فذي الله كما يساعد كاومنا مثالي يسي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين التي كرنتاموس بهاريان labari nace naba'a labari na gaskiya karanta musu labarin allazi atainahu ayatina labarin wannan da muka bashi ayoyin muka saukar masa ayoyin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya saukarwa abuna ayoyin da Allah ya bawa wannan mutumi malamai suka ce wannan shine Bal'am ibnu Ba'ura al-Hafiz ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala da sauran malamai da yawa malaman tafsiri irin su abuna Imam Shawkani su Ibn Kathir Ibn Al-Hafiz Ibn Jarir Tabari da sauran tafsirai Ibn Ashur na baya-bayan nan duk sun ambaci cewa allazi atinahu ayatina akwai riwayoyi da suke tabbatar da cewa ana nufin Bal'am Ibn Ba'ura shine wanda Allah ya bashi ilimi wasu malamai suka ce aka bashi addu'a wato karban addu'a shi in yayi addu'a ba kawai karba yake wasu malamai suka ce aka bashi haddan at-taura aka bashi haddan ilimi ba ma at-taura kadai ba har da littattafan da aka saukar kafin at-taura ya haddace aka bashi haddan ilimi da sanin ilimi da zurfin ilimi da tarun ilimi amma da aka ce aiki da ilimin akwai riwayoyi da yawa akwai isra'iliyat akwai kuma abubuwan da suka inganta wajen labarin shi wannan Bal'am ibn Ba'ura cewa annabi Musa alaihi salam ya aika shi ne gurin wasu masu mulki ya kira su ko ya aika shi gurin wani sarki ya kira shi zuwa ga addinin Allah ya kira shi zuwa ga bautar Allah ta hanyar gaskiya da yaje sai aka masa tayi da wasu abubuwa ana masa tayi shikenan kawai sai manta da abun da annabi Musa ya aika shi da shi sai manta da ayoyin da ya sani ya manta da littattafan da ya haddace ya manta da komai saboda an dan masa tayi da abun duniya
wannan ma Allah yana tunatar da mutane ne don a san yanda abun duniya da wuri yake iya kauda mutum koda kuwa yana da ilimi kuma amma in yana da ilimi ya watsar da ilimin da Allah ya bashi na sanin addini ya kama abun duniya kadai zalla wanda zai kai zuwa gabata to wannan Allah yana zargin sa Allah ya zargi mai irin wannan sifa din don wanda Allah ya bashi ilimi an gadar masa da abun da yake na kowa a doron gasa in dai ilimin addini ne bai kamata ya zaɓi wani abu a duniya ko wani abu na duniya sama da abun da Allah ya bashi na ilimin addini to shi Bal'am ibn Ba'ura dede da aka wasu sai da harkar duniya sai manta duk sakon da Annabi Musa ya yi shi kai har ya zamanto cikin masu ba da shawari yadda za a yi a rusa jama'ar Annabi Musa alaihi salam duk lokacin da Annabi Musa bayan an tura Bal'am ibn Ba'ura wurin wannan mai mulki ya kira shi zuwa ga addinin Allah lokacin da aka ji labarin cewa to shi ba ya sake ma tsarin Annabi Musa alaihi salam ya koma wani tsari daban ya koma tsarin duniya don kai an masa sai da duniya to lokacin da Annabi Musa ya ce to bari shi ya zo ya kira wannan sarki zuwa ga addini in ya ki kuma ya yake shi lokacin da Bal'am ya ji labari sarkin ya ji labari sai ya ce to bari ya shawari da Bal'am yanzu ya kamata a yi shi Bal'am ibn Ba'ura ya san Annabi Musa alaihi salam kuma sannan shi mai ilimi ne shawarin mai ilimi yana da bambanci da shawarin wanda bashi da ilimi don haka sai ya ce yanzu abin da za a yi bari shawarin da za a yi shine idan Annabi Musa ya doso a samu ƴan mata kyawawa su je su tari rundunansa kuma in sun je su bazo kansu wato su ba da kansu ga jama'ar da Annabi Musa ya zo da su ma'ana kowace mace idan ta zo ta rinka rangwaɗi tana tayi wa namiji tana neman ya kulla alaka da ita ko alaka ta shashanci yace idan suka yi wannan to in suka ga wa'innan ƴan matan to sauran jama'ar tasa za su sha'awantu zuwa ga mata din ma'ana sha'awa za ta kama su ƙarshen haka za a samu wanda ma za su yi zina a cikin su in ba su kai zina to Allah zai yi fushi da su ba za su yi nasara akan mu ba ka ji ba ka ji shawarin da ba ka ga wannan in ba mai ilimi ba waye zai wannan tunanin to ya bata bisa ilimi ke Allah ya kiyaye mu ce za idan mai ilimi zai ba da shawari ko na harkar rusa wani abu ne to shi ya san yadda zai bayar ce za Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan idan mutane ko suka sabawa Allah ko kuma suka zalunci talakawa sai suka nemi waɗansu su ba su kariya su rufe su su hana talakawa magana su hana abu ne jama'a fahimta to idan mutum ya so yana da ilimi shine mafi saukin wanda zai wannan idan ko yayi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in yayi tarayya da su cikin fadin wasu kalmomi wanda za su iya nuna abun da suka yin daidai ne to shi ma sai ya yi tarayya da su a wutan jahannama ranar tashin alƙiyama shi za abun yake da hatsari ba su a tsaya ana kokarin kare mai laifi a in kuma kan mulki yake sanan ko ba a masa bore wanda bisa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a zo a caccaka talakawa ko a ingiza su su yi bore a ji a yi tawaye ba wannan ba manhaji ne ba tsari ne na aqidar ahlussunna wal jama'a ba ko ba tsari ne na sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin in ka duba kitabul imarat haka nan sallallahu alaihi wasallam yace ba za ku yi musu bore ba domin illan boren zai dawo ga kan musulunci a lokaci guda kuma ba za ku musu kariya ba ku rika ce a abinda suka yi daidai ne alhali sun danne dukiyar talaka wannan ba daidai bane har abada ba daidai bane ba za ku faɗi cewa abinda suka yi daidai bane sannan ko ba za ku ingiza talaka ku ce a fito a yi bore ko a yaƙe su ko a yi bore ba Annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya hana wannan abinda ya kamata a yi a karantar da mutane kawai aqida da tauhidi su kansu su yi irin wannan abu sannan kar wani ya goyi bayan irin wannan aiki mummunan aiki fahimtar tauhidi da fahimtar addini shine mafi muhimmancin al'amari a gurin jama'a idan ka bayyanci addini kai riko da addini haka Allah yake so a ce an samu mutane masu bauta masa bisa basira masu barna su ta barnan su masu bautar Allah suna bautar Allah bisa yadda Allah yake so to shikenan sai a ci nasara to abinda muke so mu gane shine mu gane yaya zamu yi mu bauta wa Allah yadda Allah yake a bauta masa ba za mu gane wannan ba sai in mun karantar da mutane ko mun karanci ko kuma mun je gurin da ake karantarwa an karantar da mu karantarwa na gaskiya shine Bal'am ya shirya wancan sarki abin da za a yi Allah subhanahu wataala ya bawa Annabi Musa labari abin da malamai suka tattara na bayani akan Bal'am shine wato saba wa Allah da kaucewa tabarkin Allah bisa ilimi ayi wasa da tattalin wato da ilimin da Allah ya ba mutum ya zabi abun duniya ya bar wannan ilimi shi da Allah subhanahu wataala zaka in kana karanta littafin tafsiri karkashin wannan aya din zaka an yi ta kawo tarihin Bar'am ibn Ba'ud zaka an yi ta kawo ma wasu mutane daban ba ma Bar'am ba amma abin da yafi shahara shine Bar'am ibn Ba'ud sannan shi akansa Bar'am din wani riwaya zaka an ce Bal'am ibn Ba'ud wani sunan da zan ce Bal'am ibn Ba'ud duka dai sannan hatta akan maganar Bar'am din ko Bar'am din zaka samu an yi ta kawo riwayoyi daban-daban waɗanda suke maganganu daban-daban waɗanda cikin su akwai Isra'iliya wanda la tusaddaq wa la tukazzab ba za ka gaskata ba za ka kareta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba wasu riwayoyi ma sai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito daga ahlul kitab daga gurin ahlul kitab ahlul kitab kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kar ku kareta su kar ku gaskata su gaba daya sai dai cikin abin da ya zama daidai ya gaskata to nan za ku gaskata su cikin abin da ya zama to bai bayyana gare ku cewa ƙarya bane bai kamata ku kareta su ba to an yi bayanai masu yawa a takaice abin da kawai zamu faɗa a dunkule anan shine Allah subhanahu wataala yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu malamai sun ce tun daga kan Bal'am ila qiyamis sa'a mu wanda aka bashi ilimin ayoyin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa wannan aya din tana tilatar da shine kar yayi aiki irin na Bal'am ibn Ba'ula ma'ana kar ya aje ayoyin a gefe ya zama yana yin wani abu daban na kawai fadayi rayuwar duniya wannan shine abin da ayoyin suke karantarwa a takaice abin da ya kamata mu gane kenan mu dauka mu a rayuwar mu Allah ya ce fan salakha minha sai zame jikinsa daga cikin ayoyin malamai suka ce kamar yadda ake fede cinkiya idan an yanka ta daga jikin fatanta a fede ta ya zama ga gundarin cikin nan amma ta fita daga cikin fatanta haka alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ga wanda Allah ya bashi su amma ya zare jikin sa daga jikin su ta hanyar rashin yin aiki ba ilimin ya kwabe ya jefa da ilimi ba a ilimi kai na jikin sa amma aiki da ilimin ne a ya aje a gefe saboda in yi aiki da ilimin babu ribar duniya sai zati ribar duniya a ganin sa akan ribar lahira wanda yake kunshi a cikin aiki da wannan ilimin to sai zama ya zare jikinsa kamar yadda ake fede tinkiya idan an yanka ta daga cikin fatan ta Allah ya kiyaye don ka san salaka minha Allah ta fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya biyar da shi a wata kira fattaba'ahu shaytan wasu malamai suke fassara shi da cewa fattaba'ahu shaytan shi din kansa shaytan din ma sai zama bin sa yake yi wato mai ilimi in ya sake gaskiya ya sake ilimi ya aje yace duniya yake so to shaidan ma yakan koyi dabara a gurin sa Allah ya kiyaye to da shi mai ilimi yana tare da mutanen an yadda da shi an san shi wane ne an san shi wane ne sannan kuma yana tare da mutanen ya san dabi'un su ya san da inda zai fito ya san lungu kaza ya san titi kaza bambancin sa da shaidan kenan tare da cewa shaidan ya san wannan amma shaidan sai yayi dabara ya fito ta sifar mutum koda ya fito ta sifar mutum wani tayi ba san shi ba amma wannan mai ilimi shi an san shi an jima da sanin sa ya san mutanen ya san dabi'un su ya san komai to shi yasa wani sai shedan yakan yi amfani da mai ilimi wajen cimma burin sa Allah ya kiyaye shi yasa kullum in Allah ya baka ilimi to kana tare da jarrabawa waɗanda suke dalibai da sauran mutane su ma ba jira za su rinka yi suna so su ga mai ilimin ya fada cikin halaka ba ko kuma su rinka surute in sun ga mai ilimi ya samu jarrabawa a addu'a ya kamata su rinka yi kar mai ilimi ya fada cikin halaka duk wani mai ilimi ka taya shi addu'a Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigansa akan aiki da ilimi in an ga yayi ba daidai ba a ce a samu wasu ƴan uwansa a ce gaskiya wane yayi ba daidai ba a je a gaya masa ai masa nasiha ba tare da an bayyana a gaban jama'a ba sai a tura mutane sai su same shi sai abu kaza da kai ba daidai bane domin wani sai shi kansa zai abin da ba daidai ba bai san bai daidai ba tare da cewa yana da tarihin ilimi to ai shaidan kuma ya fi karfin duk wanda kake tsammani zaka da ilimin da komai amma sai mutum ya aje ilimin a jibi ba tare da ya sani ba tare da ilimin a jikinsa amma yana yin wani abu na kuskure bai ta ba tare da ya ankara ba abunda ake so a irin wannan yanayi sai a je gurin sa a ce kai gaskiya abu kaza da abu kaza muna ga gaskiya ba daidai bane in kuma yana da hujjoji akan abin da yake yi wataƙila ba a gane bane wataƙila zai bayani a wannan lokaci amma in ba hujja yake da shi ba lallai abin da yake yi kuskure ne aka bayyana masa to an taimake shi sau da yawa zaka samu in Allah ya taimake shi ya gane cewa eh lallai wannan abu ba daidai bane in Allah da ba zai sake ba daga nan cika ga ya dawo daidai dama abin da ake so yanda ya saba yi muku wa'azi kuma yake masa wa'azi in wa'azi ya taso yanda ya saba yi muku nasiha yanda yake jawo hankalinku in yayi abin da ba daidai ba kuma sai ku jawo hankalinsa shikenan dama wata ta'awunu 'alal birri wat taqwa wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan karin yayi kusko ya ce gurmama shi maki ai ta surute ya zama abun zama a gindin abunan fada ko majalisa ko surute da sauransu sai dai idan kuma ya zode akai to wannan kuma an samu jarraba an je an masa nasiha yaki an je an jawo hankalinsa yaki to sai dai na cin naman sa ai shiru kawai ai ta ce yin addu'a ko da aboye in Allah ga dama sai shirye da mu Allah shirye da mu gaba daya fa ci ba wa shaytanu fa kana minal gawin Allah ta walau shi ina da mun ga dama shi Allah
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
الله سبحانه وتعالى
فاء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
الله سبحانه وتعالى ولو شئنا دامون قداما لرفعناه بها دامون تقى درجة سدوانا يلمين walau anna ahlal ilmi sanu sanahu da a ce ma'abuta ilmi za su kula da ilmi su kiyaye shi ilmi zai daga su ta inda ba ta tsammani to Allah yace da mun ga dama la rafa'nahu biha da mun daga shi da wannan ilmi din walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi mai wannan ilmi akhlada ila al-ard ya fadi ya zabi wato rayuwar duniya sai za al-hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace sai karkata zuwa ga adon duniya da jin daɗin duniya da ɗan abun da za a samu a duniya wannan damar da ya samu da faɗayin da ya shiga cikin zuciyarsa Allah ta sai muka kyale shi akhla da ila al-ard ya faɗi ƙasa wa yaya Allah zai baka ilimin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zabi abun duniya wanda ya saba wa Allah ai ka sake reshe ai ka sake reshe ka kama gani ai reshe shine alqur'ani da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam abun duniya ku komin yawansa ko ka kare ka bashi ko ya kare barka to shi yasa Allah ce walakinnahu akhlada ila al-ard al-hafiz ibn kathir abun da ya faɗa kenan ya zabi zinatul hayatid dunya wa zukrufaha da sauran wasu abubuwa wa mala ila zinatul hayatid dunya ya karkata zuwa ga adon duniya da dan abun da za a samu a duniya shikenan wattaba'a hawahu sai kuma bi son zuciyarsa yawanci son zuciya in ya gifta shikenan Allah ce fa masaluhu sai misalin sai zama ka masalil kalbi kamar misalin kare in tahmil alayhi al-hab shi kare in tahmil alayhi al-hab in ka matsa masa ka kore shi sai ka ga ko ka bi shi a guje za ka yana haki haka kare yake aw tatrukuhu al-hab shi kare ko kyale shi kai yana kwance yana huta ma sai ka yana hak malamai suka ce babu wata halitta a duniya wadda haka kawai ba wai koranta akai ba ko ba kishuwa take dai ba ba yunwa take dai ba kaga tana haki ko ba tsananin rashin lafiya ba babu wannan halittar sai kare ne kawai ke da wannan halittar shine wanda ko ka bar shi yana hutawa ga za ka gashi a kwance gashi na kwance kawai yake amma yana hab yana haki to shine wanda ya zaki rayuwar duniya bayan Allah ya bashi ilimi in ya samu abun duniyar ma ba hutawa in kuma yaje ya kutsa ko ba a samu ba ba hutawa shine misalin kare ke Allah ya kiyaye mu. Allah ce zalika masalul qaumi allazina kazzabu bi ayatina. Waɗancan su ne misalan mutanen da suke karyata ayoyin mu. Allah ce faqasusil qasasa karanta musu labarai, karanta musu yadda abun yake. La'allahum yatafakkaru. Ko zai sa mutane su yi tafakkuri, su tunani ce kai gaskiya fa abinda Allah yake faɗa gaskiya ne. Ya kamata mu tuba, Allah ya sa mu tuba. Allah ce sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina. Kai, tir yayi muni misalin mutanen da suke kare ta ayyuka a ce a misalta mutum da kare kai muri abun yayi muri mai ilimi a ce ya wayi gari faduwar ta kai Allah da kansa yake misalta shi da kare kare fa kare karewar lalacewar halitta ke ka duba kare duk yawan yanda yake saboda shi ko albarka babu a cikin rayuwarsa kare yaya shi da yake ayyuka ko yaya biyar ko yaya goma ma wani sai ko yaya tara ko wani abu amma ka duba in ka zagaya zaka ga sai ka wuce gida 30 baka gida mai kare ko guda ɗaya ba kuma inda za a ce naman kare masu cin naman kare ɗan kalilan ne amma ba za ka ga naman kare ana yawo da shi ba tare da cewa ƴaƴan da yake aifa ta sunan da yawa amma baka duba saniya ɗaya take aiwa ka taɓa ganin saniya ta aifi biyu da garaje ɗaya take aiwa amma ka zagaya ko a ini ko da hatta da jirma yanzu akwai naman sharu ana nan ana sayarwa har ma akai kasashen abunan jihohi daban-daban ana kaiwa naman sharu daga inda ake kiwon sharu din ka duba Allah yayi albarka cikin rayuwar sharu saboda me akwai albarka a ciki amma kare duk da ƴaƴan da yake aiwa barkate amma ba su da albarka ba za ka gan su cikin mutane ba haka Allah subhanahu wataala ce kai yayi muni a ce wai misalin mutum ana misalta shi da kare kuma har ma a ce mai ilimi kuma Allah ya dawo yana misalta shi da kare kai Allah ya kiyaye mu haka Allah ce sa'a masalan alqaumul ladina kazzabu bi ayatina wa anfusuhum kanu yadhlimun wadanda suka wayi gari suna zaluncin kansu a ce Allah ya ba mutum alqur'ani Allah ya ba sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaɗo ne abu daban Allah ya kiyaye mu da wannan amma duk da ga kusani Allah ya ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shirye da shi wannan shine shirye Allah ka shirye da wa man yudlil wanda ko Allah ya bar shi bace fa ulaika humul khasirun wadannan sune masu asara ya Allah kar ka bar mu cikin bata Allah ka tsamo mu daga bata zuwa shirya ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin insha Allah insha Allah zamu dakata nan in muna rayuwa zamu cigaba da inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace na'am
ya miƙe da ayyuka na kwarai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala
ya sa mu zama bisa shiriya wanda ya turo wannan takarda Allah subhanahu wataala ya sa ya zama bisa shiriya ya kuma shiryar da shi ya sa ya daina shaye shaye dukkan ƴan uwanmu musulmai waɗanda suka samu kansu cikin wannan darraba Allah subhanahu wataala ya dawo da su kan hanya Allah ya sa su daina irin wannan abubuwa Allah ya shiryar da mu ya tabbatar da digadigan mu Allah kuma ya mana kariya ya kare zuriyar mu daga irin wannan ayyuka wallahu ta'ala alam sannan dukkan waɗanda suka ambaci da wanda yake gidansu ana jarraba su da firgiti muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo musu lafiya nan wanda mai abu ne wanda shi kuma jarrabawa Allah subhanahu wataala da yana cikin jarrabawa na rayuwa muna fatan Allah subhanahu wataala yayi masa wannan jarrabawa wani kuma jarrabawa na karatu muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su nasara cikin karatun su wanda mai cika da yace mahaifinsu hankalinsa baya kula da su wata kila ma ko shi ya kawo suka fada cikin wata irin rayuwa wanda ba ta da kyau muna fatan Allah ya sa mahaifinsu ya gane haƙƙinsu a kansa nauyin da yake kansa na ƴaƴansa Allah subhanahu wataala ya sa ya gane dukkan sauran musulmai waɗanda suke da irin waɗannan larurai Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya shiryar da su ya sa su gane nauyin da yake kansu na ƴaƴansu Allah ya shiryar da mu baki ɗaya duk abin da zai zama ni'ima a rayuwar mu Allah ya tabbatar mana da shi Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ni'ima ya ƙara mana ruwa mai albarka Allah ya saukar mana ruwa mai albarka ya sanya albarka a cikin wannan damuna da muke cikin ta Allah ya kawo mana sauƙin farashin kaya da walwala da tattalin arziki mai albarka Allah ya azurta mu da halal ta inda ba mu tsammani Allah ya kawar da kuncin rayuwa a rayuwar mu ya azurta mu da halal ya azurta mu da kana'a Allah ya saukar mana da albarka a gidajen mu da rayuwar mu Allah ya saukar da albarka a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya shugabannin mu a wannan gari na Gombe Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya taimake su ya ja hankalinsu zuwa ga abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu da addinin mu abunda za su yi ba daidai ba Allah ya sa su gane kuma Allah ya saka su aikata Allah ya mana kariya ya musu kariya shugabannin mu a ƙasa Allah subhanahu wataala ya taimake su shugaban ƙasa da bashi da lafiya Allah ya bashi lafiya Allah subhanahu wataala ya warkar da shi ya sa ya dawo yana mai halin lafiya ya cigaba da ayyukan alkhairi Allah ya taimake shi bisa ayyukan adalci da ayyukan da zai zama rayuwar addini rayuwar mu da addinin mu ya samu habaka da tattalin arziki baki daya duk abunda zai zama ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya hana mu aikatawa Allah ya nesanta mu da haramu ya tabbatar da digadigan mu bisa sha'awan halal ya kuma azurta mu da halal din wannan makaranta ko wannan jami'a da muke ciki Allah ya albarka a rayuwar mu a cikin ta daliban da suke cikin ta Allah ya musu albarka Allah ya taimake su cikin jarrabawoyi da karanta karantun da za su yi da samun ayyuka bayan sun gama karatu malaman da suke karantarwa Allah ya musu albarka Allah ya taimake su ya nusar da su zuwa ga ayyukan alkhairi da kuma jan daliban su zuwa ga abin da zai zama alkhairi da dukkan sauran ma'aikata waɗanda ba karantarwa suke ba kowane irin aiki mutum yake Allah ya bashi ikon yin aiki na gari ya kuma taimake mu shugabannin jami'a din kuma musamman shi bai san sallah Allah ya bashi karfin gwiwa wajen yin aikin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu a wannan jami'a da ma wannan jaha baki daya da ma wannan kasa baki daya duk abin da zai zama yayi na alkhairi a wannan jami'a Allah ya taimake shi a kansa haka nan dukkan mataimakan sa waɗanda suke taimakon sa akan ayyukan alkhairi Allah subhanahu wataala ya ƙara musu karfin gwiwa ya taimake su ya taimake mu baki daya Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu Allah ya shiryar da iyalan mu Allah ya hana mu ganin abin da ba ma so Allah ya hana mu ganin abin da ba ma so duniya da lahira a cikin zuriyar mu da iyalan mu Allah ya tabbatar da su su zama qurrata aini lana a duniya da lahira Allah ya azurta mu ya azurta su da haddan alqur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama tashin hankali Allah ya kawar da shi a rayuwar mu Allah ya isar mana daga abin da ba za mu iya ba duk abin da zai zama firgici Allah ya kawar da shi daga isowa wannan gari mai albarka Allah ya kare mu da kariyarsa waɗanda aka jarrabe su a gidansu ko aka jarrabi ƴan uwansu da rashin lafiya ko aka jarrabi zuriyarsu da rashin lafiya ko aka jarrabe su da dukkan nau'in jarrabawa ko kuncin rayuwa ko karyewan tattalin arziki Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki Allah ya kawo musu dauki Allah ya kawo albarka a cikin rayuwarsu ƴan kasuwan mu musulmai na kwarai masu kokari Allah subhanahu wataala ya taimake su waɗanda suke taimakon addinin musulunci ta inda baka tsammani da waɗanda suke ciyar da talakawa musamman a cikin wannan wata mai albarka wasu sun yi taimako nau'o'i daban-daban wasu sun ciyar da dukiyarsu sun taimaki bayin Allah da kuɗaɗe wasu sun taimaki bayin Allah da abinci wasu sun taimaki bayin Allah wasu sun taimaki masallatayya ta hanyar sayan janareto don yin tafsirai da karatu da tarawih da makamantansu wasu suna sayan man fetur a masallatayya daban-daban a cikin wannan gari wasu suna shirya gurare ya Allah duk wanda yake wannan aiki ya Allah in yana kan kuskure Allah ya fi masa kuskuren in yana kan daidai ya Allah tabbatar da mu da shi akan daidai ya Allah ka
takan kawo duk wanda ya wani amfani koda da naira ɗaya ne ka ninnin ka ta ka sa mu shiga aljanna firdaus tare da shi Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka hada mu cikin aljanna firdaus Allah ka sa azumin mu karbabbe ne a gurin ka Allah ka yarda da ayyukan da muke a cikin wannan wata mai albarka iyayen ya Allah sa addu'an da muke gare su Allah ka sa mu iyaya na kwarai ne gare su ya Allah lalle manzon ka ya tabbatar da cewa iyaya na kwarai ana karban addu'an su wanda ya muce bar iyaya na kwarai a baya aikin sa bai kare ba duk addu'an da suka yi Allah kana karba ya Allah karbi addu'an mu zuwa ga iyayen Allah ka gafarta musu kurakuran su ka yafe mana ka yafe musu ya Allah wanda kake rabawa a wannan ini mai albarka ya Allah na yantawa Allah ka sa da mu da iyayen mu muna daga cikin wanda Allah ka yanta su iyayen mu wanda suka rasu ka fansa hamu cikin kaburburan su ka dawwara mu cikin kaburburan su ka sa suna cikin ni'ima a wannan hali da muke ciki ya Allah wannan addu'a da muke ya Allah karbe ta ka buɗe kaburburan su da haske ya Allah ka yanta mu ka yanta su daga wuta zuwa aljanna innaka sami'un qaribun mujibud da'awa wadanda suke raye ya Allah kara mana karfin gwiwa da mu da su ya Allah ya Allah ka taimake mu ka tabbatar da digadigan mu bisa imani in rayuwar mu ta zo karshe ko rayuwar su ta zo karshe Allah ka daura rayuwar mu cikin imani ka hada mu cikin jannatul firdaus iyalan mu da zuriyar mu ya Allah muna sanya su zama amana a gurin ka ya Allah wanda ka zama kai ne ka karbe shi a matsayin amana babu wanda ya isa ya bacar da shi babu wanda ya isa ya kawar da shi babu wanda ya isa ya bata shi babu wanda ya isa ya lalata shi ya Allah kare mu ka kare mu zuriyar mu da iyalan mu ya Allah kare mu daga duk wata bata ko wani lalacewa ya Allah kai mana karewa kariya daga lalacewar karshen zamani ka tabbatar da digadigan mu akan shiriya ka tabbatar da digadigan mu akan daidai ka tabbatar da mu akan aqida ta gaskiya ka tabbatar da mu akan aqida da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah wannan haduwa ta mun kasa muna daga cikin wanda Allah ka yanta su ka hada mu a gidan aljanna firdaus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أنزل علينا في بيوتنا بركة من عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا المطر سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في مطرنا هذا إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في مطرنا هذا إنك على كل شيء قدير وأنزل علينا بركة من عندك في بلدنا غمب وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات واحفظنا بحفظك من كل شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا من لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعزتك يا عزيز يا غفور يا قوي إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستودعك وأتوب إليك
السلام عليكم